إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو البر الرحيم يبود دكان غوديا دكان كيراري دجنجنا سن تبتا غا الله منا غودي مسا منا نيمان اغاجين الله da taimakon sa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zama haske ga wannan al'umma ya kuma zama martaba da kima ga wanda suka bi wannan addini da kuma wannan littafi da kuma wannan sunna Allah ka hada mu da albarkar wannan manzo da alherin sa gabaki daya ya ku ɗan uwana masu albarka wannan ita ce khutubar mu ta hudu daga cikin jeren gir khutubobin da muka yi musu take da adabul kasabi wat tijara wato ladubban neman kuɗi da kuma ladubba na kasuwanci har yanzu muna bangaren abin da ya shafi wato neman kuɗi bi ma'ana ka je kai aiki ko da karfinka ko dai da basirarka ko wani abu ka samu ainihin wato abin da za ka yi rayuwa da shi kuma idan mun gama da wannan za mu zo kan maganar kasuwanci ma'ana saye da kuma ainihin wato sayarwa a ci gaba da maganganun da muka dauko sati da ya gabata malamai suka ce fa'alal muslimi an yas'a fi kasabi rizqihi qadra istita'atihi wajibi ne akan musulmi da ya zage damtse ya nemi arzikinsa ya nemi abincinsa ya nemi yadda zai rayu gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki ya bashi iko wala ya takasal kada ya dinga kasala akan haka hatta yahfaza nafsuhu min dhulli su'al har ya kiyaye kansa ya kiyaye mutuncinsa daga kaskanci da wulakanci na roƙon mutane da kuma tambaye su ya zo a cikin asarai da yawa a hani dangane da ainihin wato roƙo da kuma abubuwan da suka tabbata idan ka karanta riyadu salihin babi ne musamman malan yayi dangane da haramcin roko da kin tambayar mutane musamman idan kana cikin wadata da kuma halaccin sa yayin da ka shiga cikin kunci da damuwa wanda ka cancanta kai roko ko ka tambaya a ainihin wato taimaka maka ya kawo hadisi da yawa wadanda suke bayyanar da haka kuma ya ishe mu gane cewa wato bai yiwuwa mutun ya samu ta hanyar roko ko kuma ta hanyar kashe jiki ko ta hanyar zama ba tare da mutun ya tahi yayin ƙuraya ne ma ba a wasu suna bada misalin haka suna cewa alam tara anna allaha qala li maryam wa huzzi ilayki an-nakhla yasqutu laki ar-rutab wa law sha'a an tajnihi min ghairi hazzi hajanatuhu walakin li kulli shay'in sabab suna cewa baka gani bane alam tara anna allaha qala li maryam ko li maryama baka gani bane Allah ya fada wa maryam wa huzzi ilayki an-nakhla yasqutu laki ar-rutab ki girgiza ku tittiran dabino danyen dabino nunanne zai ainihin wato zubo miki suka ce walau sha'a da Allah ya so an tajinihi min ghairi hazziha za ta iya samun dabinan nunanne ba tare da ta girgiza ba walakin li kulli shay'in sabab sai dai Allah ya ce wa Maryamu ta girgiza ne sannan dabinin ya zubo saboda a nuna maka komai da ka sani yana da sababi yana da hanyar da za a bi a neme shi komai saukin abun to ana buƙatar ka ainihin wato yi kokari ka je ka ainihin wato nema wannan Allah ya faɗa a cikin suratu Maryam wanda wannan malami ya narke abin ya zama baiti da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari lokacin da wannan ciki ya same ta fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya qalat sai take cewa mitu qabla hadha ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na da na mutu kafin wannan rana ina ma da na mutu kafin wannan rana na zama mantacciya a bar mantawa ina ma an manta ina ma ma'ana Allah bai halicce ni ba saboda tana ganin abu ya same ta wanda ba ta da abin da za ta iya fadawa al'umma saboda bata san ta ina abin ya zo mata ba to shine anan ne fa nadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki thariya sai ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya fakuli washrabi wa qarri 'ayna sai aka kira ta daga karkashin ta wasu malamai suka ce Allah ne ya kira ta wasu suka ce a mala'ika ne wasu suka ce jinjirin da ta haifa ne ma ya kira ta wannan malaman tafsiri suka yi ta sabani akan haka aka ce mata Allah ta hazani karki bakin ciki baki da bakin ciki baki da damuwa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah ya sanya miki yadda zaki rayu da yadda zaki ainihin wato wanke danki da abincin da zaki ci da duk abin da yake bukata a karkashin ki sai ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza wannan kututturan dabino to saqit alayki rutban janiya wato nunannun dabino nunannu rutabbanyu za su ainihin wato azubo miki to shine kuwa ta girgiza kuma ta samu abin da ta ci ala ayi halin malamai suka ce ana buƙatar mutum kar ya zama ya dogara da roƙo ko ya dogara da tsammanin warabbuka kawai yana jiran arziki ya zo masa wasu daga cikin mawaka suna cewa innal wuqufa alal abwabi hirmanu wal ajzu an yardul insana insanu mata tu'ammilu makhluqan wa taqsuduhu in kana indaka birrahmani imanu siq billadhi huwa yu'ti wa yamna'u dha fi kulli yawmin fi khalqihi shanu malamai suna cewa ya za ai mutum dan adam musulmi ya ainihin wato dinga tsammanin samu daga gurin dan adam ba zai ji ya nema ba ba zai kuma dogara da ubangijinsa ba yace idan har kana da cikakken imani da ubangijinka wal ajzu an yardul insana insanu gadiyawa ne a ce mutum ya dogara ko yana fatan wani mutum dan uwansa shine zai masa abin da yake bukata a rayuwarsa yace ta ina zaka dinga fata ko kana nufin wani dan adam da neman abin da zaka ci ko zaka sha ko zaka yi mu'amala da shi in kana indaka birrahmani imanu in har kana da imani a gurin ubangiji kana da imani da Allah shi ne ke bayarwa yace thik billazi yu'ti wa yamna'u dha billazi huwa yu'ti wa yamna'u dha ka amintu ka dogara da Allah wanda shi duk wanda kaga ya bashi ko duk wanda kaga ya samu to shi ya bashi haka kuma duk wanda kaga ya rasa Allah ne ya hana shi yace fi kulli yawmin fi khalqihi shanu fi kulli yawmin lahu fi khalqihi shanu a cikin kowanne yini Allah madaukakin sarki yana da aikin da yake yi dangane da ainihin wato bayin sa saboda haka ya ku ɗan uwana ku sani cewa nema da hanyar nema ta hanyar amfani da karfi ko wani abu wannan malamai suna bada wato muhalli ne mai muhimmanci a rayuwar musulmi kada ya dinga wasa da ainihin wato kokari wajen neman na kansa daga cikin ladubba na mai kasuwanci wanda ya kamata ya nema amma kafin nan idan mun ce ga hanyar neman kuɗi ta hanyar karfi to menene kuma kasuwanci malamai suka ce kasuwanci shine ko dan kasuwa shine mutumin da yake saya yake sayarwa da nufin ya ainihin wato samu riba wannan shine dan kasuwa التاجر هو ذلكم الشخص الذي يمارس الاعمال التجاريه على وجه الاحتراف wato mutumin da zai saya ya sayar dan ya samu riba wannan shine ake kira dan kasuwa ita ko kasuwa malamai suka yi ta'arifin ta da cewa hiya istimalul mali fil bai'i washira lil kasab war ribhi wa qad awrada al qur'an al karim hadha al ma'na al maqsud malamai suka ce abinda ake nufi da kasuwanci kuwa shine mutum yayi amfani da dukiyarsa wajen ya saya abu ya je ya sayar da shi ya samu riba ya samu ainihin wato alheri a cikin wannan shine abin da ake nufi da harka ta kasuwa da kuma nema kaga ta bambanta da harkar neman kuɗi ta hanyar karfi domin shi jarinka lafiyarka jarinka karfinka jarinka basirarka jarinka hikimarka jarinka wato wani abin da zaka iya sarrafawa ko kuma kai wani abu wanda zai iya maida wannan abun kudi ko wani makamancin haka, ko ka kera wani abu, ko ka gina wani abu, ko wani makamancin haka. Wannan shine neman kudi ta hanyar aiki da jiki. Neman kudi kuma ta hanyar kasuwa shine ka sayi abu ka sai da shi dan ka samu riba. Allah subhanahu wataala ya ainihin wato ambata mana harkar kasuwanci da ma'ana guda biyu a cikin alqur'ani. Da Allah yake cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwa in nifaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun min al-lahwi min at-tijara wallahu khairur raziqin. Wannan sai ya nuna mana wato Allah yana magana anan da ma'anar kasuwanci ta hanyar saya da ainihin wato sayarwa. Amma da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Har zuwa karshen ayoyi malamai suka ce wannan kuma kasuwanci ne da yake da ainihin wato ma'ana ta kai abu aikin ibada da ayyukan alkhairi da mu'amala da Allah mai kyau a cikin harkokinka sai ka samu biyan bukatar duniyarka da lahirarka. Dan haka kasuwanci ya kasu kashi biyu. Suka ce akwai tijaratun dunyawiyya, kasuwanci wanda ya shafi harkar duniya da harkar ainihin wato lema da saya da sayarwa. Wannan a duniya ake yin sa, idan mutum ya tsara dokokin Allah, Allah zai bashi, kuma sannan yana iya samun lada da alheri a gurin Allah. Da kuma at-tijaratul ukhrawiyya, wato kasuwanci na lahira, shine ayyukan addini da ayyukan alkhairi wanda mutum zai yi ya samu ainihin wato lahirarsa ta yi kyau kuma rahama ya same ta a gobe kiyama. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul fatir, yana cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur sayati liyufihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Allah yace lalle wadanda suka yi imani, wanda suka yi imani suka ainihin wato yarda da Allah kuma suka ainihin wato karanta littafin Allah subhanahu wataala, suka tsaida sallah, suka bada zakka daga cikin abin da Allah ya azurta su a bayyana ko a koye, Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan za su samu lada wanda ba zai yanke ba. Yarjuna tijaratan lan tabu, za su samu wani kasuwanci tsakaninsu da Ubangiji wanda ainihin wato ba zai yanke ba. Menene kasuwancin? Sai Allah ya ce liyufihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, wato kasuwanci na Allah zai cika musu lada ya kuma ƙara musu cikin falalarsa. Innahu ghafurun shakur, lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne, shakur kuma mai yawan godiya ne, mai godewa ne akan abin da aka yi, wanda yake mai kyau ya bada lada. Allah madaukakin sarki zai yi ainihin wato wannan. Wannan sai ya nuna mana ashe tijara tana da ma'ana guda biyu. Ma'anar farko ita ce tijara tsakaninka da dan uwanka musulmi, ka saya ko ka sayar. Ma'ana ta biyu shine tijara da tsakaninka da Ubangiji, kai masa aikin addini ya biya ka da jannatul firdausi. Wannan shine nau'in kasuwanci na biyu kamar yadda malamai suka faɗa. Yasa a wani guri Allah ya ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an faman awfa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Allah madaukakin sarki yace inna Allah ishtara minal mu'minina, Allah yayi ciniki ya biya daga mu'minai. Allah yayi cinikin ya biya daga mu'minai. Menene? Allah yace anfusahum wa amwalahum, zikkunan su da rayukan su da kuma dukiyoyin su. Menene Allah zai biya su? Allah yace bi anna lahumul janna, shi ya sayi ransu, ya sayi dukiyoyin su, zai ba su aljanna. Bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah, suna kokarin daukaka da habaka addinin Allah da tabarkin Allah da dukiyar su da kuma rayukan su. Da wannan gabar ne malamai suka ce babban abin da dukiya za ta yi wa bawa, kuma babban abin da jikinka zai maka ya zama ka zauna lafiya a duniya, ka zauna lafiya tsakaninka da Ubangiji, shine amfani da waɗannan abubuwa guda biyu wajen taimakon addini da agazawa addini da tallafawa addini. Wallahi tallahi, idan ka je ka ga abokan zamanmu irin yadda suke hidima da matsayinsu, suke hidima da dukiyoyinsu, suke hidima da dukkunansu wajen haɓaka addinin Allah, wallahi zaka yi mamakin mutanen mu irin yadda mutanen mu ba sa iya wato amfani da dukiyarsu wajen haɓaka addini sai kalilan daga ciki su ma kalilan din idan ka ji abin da suke da hina dukiya da kuma irin dan abin da suke tsakura suna bawa Allah wallahi zaka sha mamaki kuma abin zai baka takeici wallahi jama'a muna da masu kuɗi muna da masu dukiyar da wallahi wallahi ya kai a ce mun samu fita daga duk wani talauci musamman mutanen karkara da mutanen da suke ba su da galihu a kasan nan muna da manya-manya masu kuɗi kwanan nan aka yi wani analysis aka fitar da wasu manya-manyan masu kuɗi a Najeriya nan su mutum 25 aka ce wallahi kowanne mutum biyu daga cikin su ko mutum ukun an hada su za su iya rike kasan nan ba tare da wata matsala ba yanzu don Allah ka dauki Dangote Dangote yanzu ya zo ya gina refinery wanda refinery nan duk duniya yanzu babu kamar sa ba wai maganar din Najeriya ko duk Afirka ba duk duniya babu kamar shi refinery da yace akalla dala biliyan 20 da wani abu ko dala biliyan 200 da wani abu ba zan iya fadin su dan kudin ni ma yafi karfin tunani na rike su ma wallahi sai kai daga ciki yanzu idan mutum daya a kasan nan zai iya cire wannan kudin ya gina refinery jama'a ya gina wannan abun da duk duniya America Ingila China Japan duka ba su da shi don Allah don Allah ba abun mamaki bane da takeici a ce mutanen kasar shi suna fama da talauci wannan kudin fa ya wuce tunanin mutane wallahi duk inda tunanin ka yake ya wuce wannan gurin kama da ke Allah ya jarrabe mu da kasa shugabanni beraye masu kudi marowata yanzu idan ka dauki abinda aka rasa a cikin shekarun nan da suka wuce jama'a abinda aka ku yi hakuri ba fa yadda zamu yi wallahi wasu abubuwan fa dole sai muna bayani akan su wannan shine gaskiyar magana kudin da ake maganar an sace da aka fitar wanda za a gyara refineries na Najeriya wanda yanzu majalisa tana so ta taso da maganar an sace kudi malam kusan dala biliyan 14 ko sama da haka ba abin da aka gyara ba abin da ya canja ga mutum daya ya gina sabo ba wai gyara ba wanda ya hauna da duk duniya gaba daya kuma dan kasar ne yanzu wannan subsidin da ake magana an janye ranan ina jin Baba Yusuf suna analysis a gidan radio yana cewa shekara 13 ana da wannan subsidin ake tafiya shekara kusan 13 kudin da ake kashewa a subsidin nan inda za a hada shi a ce a kashe shi a titunan Najeriya sai an yi titi kilometer 13,000 da wasu ɗaruruwa wanda idan aka yi titunan da suka kai kilometer 13,000 babu wata babbar hanya a Najeriya kaf gaba daya wanda ba za a gyara ta ba duk wata babbar hanya daga Lokoja zuwa Inani daga Abuja zuwa wacce shegantaku na minal ja'irina da duka wallahi tallahi yace gaba daya sai an gyara su kuma sai an samu rarar kuɗi amma yanzu ina kuɗin suke yasa kai da kake kwarmato an cire subsidy yana damunka wallahi da cire shi da kar a cire shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya don ba abin da kake amfana da saka shi yanzu kuna ganin kasashen da suke gefen Najeriya su suke zanga-zanga akan an cire subsidy a gidan uwarwa kasarsu ce amma me yasa suke yi saboda suna amfana waɗanda suke amfani da wannan subsidin suna da gidajen mai a bodojin kasashen nan suna ɗaukar mayin suna kaiwa waɗannan gidajen manaje ana gidajen man ana smuggling ɗinsu ana fita musu da shi dan haka ba ma kai ne yanzu ka damu da cire subsidy ba mutanen da suke gefen kasashen su ne ma yanzu suna cikin damuwa me yasa aka cire daga cikin jihohin da ake smuggling ɗin man nan jiya nake jin labari akwai jihar da yanzu mai ya koma naira 1,300 da wani abu saboda an hana kawo irin wanda suke sata mai subsidy yasa sati da ya wuce na ce mu bi wannan matsalar a hankali kar kai gaggawar jin cewa ba a maka adalci ba ko ba a kyauta maka ba ka tsaya ka bibi kafafan yada bayanai ka bibi yanzu ga Najeriya iyawe dab da saukar shugaba Buhari da kwana hudu ko biyar akai launcin din sa akan cewa Najeriya ta samu Najeriya iyawe haka ne ko ba haka ba amma yanzu duk kafafan yada bayanai ya bazu ba wai ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ba ɗari ba duka kan cewa wannan jirgin ƙarya ne ba gaskiya bane ba jirgin Najeriya bane hayar sa aka dauko aka yi masa fenci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina za ku je da yaudar bayin Allah da kuke da irin waɗannan abubuwa a ƙasar nan ne fa aka ce an gyara wutar Mombila aka zo daga ƙarshe aka tabbatar da ƙarya ne kuma ba abin da ya faru a ƙasar nan aka ce maciji ya cinye trillion 9 maciji ya haɗe trillion 9 kuma har yau ba abin da aka yi a ƙasa a ƙasar nan ne fa a ofishin yar shugaban ƙasa a bangaren NNPC aka sace wasu biliyoyi yar shugaban ƙasa ne take da alaka da gurin amma an sace kuɗin har yau ba abin da aka yi a ƙasar nan duk abin da ka ɗauko ka kalle shi za ka ga tsantsar zalunci ne da tsantsar rashin adalci ake wa mutane kono ne irin abu ne yasa kai musulmi ka nemi kuɗi kamar yadda na faɗa a huduba ta farko da manufar guda biyu na farko shine babban manufar ka ta neman kuɗi shine ya zaka ka taimaki addinin Allah ya zaka inda musulunci yake kuka ka je ka share masa hawaye wannan ya zama ita ce babbar manufar ka inda duk kaga wata gudunmuwa da in ka bayar za ta yi amfani kar kai wasa da ita ya zamanto wannan ita ce babbar manufarka sannan manufa ta biyu shine kare mutuncinka da rufawa kanka asiri da kai da iyalanka na rantse da Allah duk wanda bai sa waɗannan manufofin guda biyu akan neman arziki ba zai tara kuɗi ko shakka babu bana shakka akan Allah zai iya bashi domin Allah zai iya bawa munafiki zai iya bawa musulmi zai iya bawa arne zai iya bawa musulmi zai iya bawa kowa amma ina mai tabbatar maka amfanin dukiya na duniya da lahira wallahi maharumu anta min hadha an-naf Allah ya haramta maka amfanin wannan dukiyar ba za ka ji dadin ta ba a nan duniya za ta wahalar da kai kuma wallahi in ka ji lahira za ka yi bawa aya zakin ta saboda baka da manufa manufa mai kyau baka da ita za mu zo mu karanta adabul tijara ladubba yanzu mun kammala da adabul kasab ladubban aiki da karfi da basira da tsere-tsere da gine-gine da kaza ka nemi kuɗi ta wannan hanyar za mu zo mu kuma faɗi ladubba na kasaya-kasayar malam in muka zo wannan matsalar wallahi za ka sha mamaki yanzu jiya wani ya kira ni yake faɗa min wani babban mai kuɗi a garin nan ya riƙe mar kuɗi ya hana shi kuma ya fi ƙarfin kuɗin wani yana daga cikin bala'in da muke fama da shi manya ba sa tausayin ƙanana ya karbi kayansa ko ya sayi kayansa ya rike mar kuɗi ya hana shi ina jin yau da asuba ne ma ya kira da bajiya bane yana so a taya shi addu'a Allah ya sa biya ya ce wallahi malam ya fi wannan karfin kuɗin sau dubu amma ya hana ni nawa ne cikin yan kasuwar mu suke da irin wannan ɗabi'ar nawa ne cikin yan kasuwar mu suke karyar da kayan mutum don sun gani cikin damuwa mutum zai daga gidansa saboda bala'i na rayuwa ya mar yawa yana so ya samu sassauci ya je sai karami idan aka kira alhajuwa na in ya karyar da gidan sai ka ji hankalinka ya tashi yana gadara yana mu za mu baka kuɗinka a hannu za ka to dama a me za ka bashi gidanka ne ko kuɗinka ne ko kayanka ne yana kwaɗaitar da shi ya sayar masa da hi arhar banza shi ya je ya ƙara kuɗi shi kuma ya je ya san yadda zai yi abinda mutanen mu suke kenan ba tausayi ga hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rahimallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah kai rahama kai gafara kai jin kai ga mutumin da ke tausayawa wanda ya zo saya a gurin sa da kuma mutumin da ke tausayawa wanda zai sayarwa an bukace ka a matsayin ka na mai saya ka tausaya wa mai sayarwa baka san me yasa zai sayar ba baka san wace damuwa ba inda kana da kirki ma wallahi in kana da ninkin abin da yake da bukata sau 10 kana iya cewa in dai haka ne wani ga wannan ka je ka biya bukatarka ka bar gidanka amma nawa ne za ka gama rayu za su baban su zai rusa anguwar memakon a fara tunanin ya za a dauki dawainiyar su da dawainiyar iyayen kafin su gama takaba koman kafin su gama takaba amma za ka ga masu kudin sun fara tai sun fara shinshine ta gefe kan cewa shin za su sai da gidan ne mu saya ba jama'a sai sai Allah ya tausaya ma ba ka da tausayi mun yadda dukiyar ka ce mun yadda kasuwanci halal ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba amma ko mun yadda da cewa rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara mu ji tsoron Allah wallahi saboda haka mas'aloli ne ga sunan burjik a ƙasa ga sunan a al'amarin rayuwa ga sunan a ƙasar nan an yi rashin mutuncin da ba a taɓa yin irinsa a wata ƙasa a duniya ba kuma har yanzu ana nan ana zo dake Allah ya yi mu talakan Najeriya muna da haƙuri da juriya wannan yasa har yau malamanmu suna danne mu suna karɓata da hankali ayi haƙuri ya Allah muna roƙonka haƙurin da muke dinnan Allah kai amfani da shi ka kawo mana sauki a wannan ƙasa ya Allah Allah ana cutar mu wallahi tallahi in kana da damuwa ta yawan daga hankali in kana jin wasu kasafai kafafan yada bayanai na zamani da kuma gidajen talabijin da radio kana sauraron me yake faruwa a kasan nan Allah Allah sai ka rasa ina zaka saka kanka mas'alolin sun mutu tunanin kowa abubuwa ne ga sunan ka rasa ma ta ina za a fara magance su mu matsala masu kudin mu matsala yan siyasar mu matsala shugabannin mu matsala kowa ma matsala Allah ka kawo mana sauki Allah ka sa mu gama da duniya lafiya yan uwa zamu dakata a nan khutuban nan sai mun nema ba sarana da za ta kare ba sai Allah ne kada ya sarana da za ta kare muna addu'a abinda muka faɗa Allah ya ba mu dariya shi wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana Allah ka kawo mana sauki a wannan kasa ya Allah. Allah ka kawo mana dauki. Ya Allah ɗan kasuwar mu masu bin dokokinka da tausayawa al'ummarka Allah ka kara musu albarka cikin kasuwancin su. Wanda ba su da wannan dabi'a idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su ka dawo da su kan hanya ya Allah. Waɗanda ba mai shiriwa bane cikin iliminka na gaibi Allah ka kwace dukiyar da ke hannunsu. Ka danka ta a hannun mutananka na Allah wanda za su tausaya al'umma kuma su tausayawa addininka ya Allah. Allah duk abin da zaka ba mu na dukiya ka ba mu mai albarka na halal sannan ka tankwar zukatan mu Allah mu bauta maka da wannan dukiya ta hanyar taimakon addininka da al'ummarka ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا الله منا توسلي دا wadannan ibadu da muke duk wanda suka bukata addu'a a gurin mu ya Allah ka biya musu bukatun su na alheri wanda duk suke cikin damuwoyi da wanda suke nan da wanda ba sa wannan masallaci Allah ka yayi wa kowa damuwarsa da matsalarsa ya Allah wanda yake neman wani abu na bukata a gurinka na alheri annan muna roƙonka Allah muna tawassuli da dukkanin ayyukan alheri da muke Allah ka biya masa wannan bukata ta alheri ya Allah wanda yake tsoron wata matsala ko damuwa ko tashin hankali ko firgici ko razani ko asara ko ma wace irin matsala yake tsoron zata afko masa Allah ka kiyaye shi daga afkuwarta Allah ka kare mu daga afkuwarta ya Allah Allah ka jikan iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka hada mu da su a jannatul firdausi Allah ka shirye da iyayenmu ka shirye da yan matanmu ka shirye da samarinmu ka shirye da matasanmu ka sa iyayenmu su zamanto magadanmu akan duk wani aikin alheri ya Allah Allah kar ka sa iyayenmu su gaje mu akan wani sharri da muka aikata a wannan duniya ya Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وصووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله